sana muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na gari a yau Alhamis 5 ga watan Mayu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sake kai ziyarar aiki jihar Ebonyi dake kudu maso gabashin kasar don kaddamar da wasu ayyukan raya kasa da gwamnatin jihar ta kammala. Bayan haka za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Niger sun baiwa ƴan gudun hijira kimanin 800 da ke zama a gadar takardun zama a kasar cikin walwala. Kamar yadda wani jami'in kula da bakin haure da ƴan gudun hijira a agadas ya bayyana.
Mutanen daga Lemo wanda suka samu istaci a nan sha a agadas mutum 721 amma yau ma an turo man takarda wanda take cewa mutum kuma 200 suka samu wanga istaci wanda suka hiyawa cikin su ɗan Sudan ne.
To za ku ci karin bayani nan gaba sannan kuma muna nan tafa da rahoton mu na musamman da ma labaran wasanni amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Kasar Rasha ta yi alkawarin tsagaita buɗe wuta a yau Alhamis a birnin Mariupol na kasar Ukraine. Inda dakarinta ke rike da duka garin amma banda wata masana'antar sarrafa karafa inda sojojin Ukraine ke jibge tare da fararen hula da Majalisar Ɗinkin Duniya ke kokarin kwashewa. Russia ta ce za ta ci gaba da tsagaita buɗe wuta da rana a ranar Juma'a da Asabar domin samun sauƙin kwashe mutane daga masana'antar wacce ake kira da Azovstal. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a wani jawabi da yi da sanyin safiyar yau Alhamis ya ce ana buƙatar tsagaita buɗe wuta na tsawon lokaci domin kwashe sauran fararen hula a Mariupol. A Washington mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya bayyana shakku game da matakin da Rasha ta ɗauka na tsagaita wuta. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya Laraba cewa fararen hula sama da 300 da aka kwashe daga Mariupol, Manhush, Berdyansk, Tokmak da kuma Vasilivka na samun kulawa a Zaporizhia. Ƙungiyar malaman makarantar reshen Makalondi ta bayyana shirin dakatar da aikin koyarwa muddin hukumomi ba su ɗauki matakan kare 'ya'yanta ba daga abin da take kira barazanar kisan da malaman makaranta ke fuskanta daga 'yan bindigar jihar Tillabéri. Daga birnin Yamai, Suleiman Mumini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A wasiƙar da ta aike wa hukumomi, ƙungiyar malaman makaranta ta Sina Saif ta fara ne da nuna damuwa akan halin da magoya bayanta ke ciki a ƙaramar hukumar Makalondi da ke tazarar kilomita 100 da birnin Yamai. Tana mai cewa aikin malinta a yau a yankin da Niger ke iyaka da Burkina Faso wani abu ne da ke tattare da ɗumbin hadari, inda a bayan nan 'yan bindiga suka umarci malaman makaranta su canza aiki ko kuma su fice daga yankin. Kamar yadda sakataren kungiyar Sina Saif na jihar Tillabéri Musa Mummuni Muhammadu ya mana karin bayani.
Kwanakin baya da suka wuce a waɗansu malamanmu bayan sun doki albashi za su koma Makalondi, aka tare motar su, aka sabke su, aka walakantar da su saboda ni, saboda aka ga su malaman makaranta ne bisa kati suka ce ba mu hana ku ku ba da karatu ba, ba mu hana ku ku karanta saboko su ne a bisa hanya yanzu ha su suka zamta mu tsaro su sai da mota su tambaye takarda kart in kai malamin makaranta ne su aka a hiddo ka jehe kuma a walankata.
Lura da irin wannan hali na zaman ɗarɗarda malaman makaranta suka shiga a gundumar Makalondi yasa kungiyar rikilar magoya bayanta su kauracewa aiki da nufin jan hankulan hukumomi.
Muna son yara, muna son lokol, muna son Niger, me ba mu sai da ranmu indai jamun tsaronmu ba su zuwa su kula da malaman makaranta, su kula da yara, su ba su yawa da karatu.
A sakamakon tattaunawar da aka yi tsakanin mahukunta da shugabannin kungiyar Sina Saif, malaman da abin ya shafa sun amince su koma kan aiki da sharaɗin za a ba su kariyar da ta dace. To amma uwar kungiyar ta kasa baki daya dake da ofishi a nan birnin Yamai ta gargadi hukumomi akan muhimmancin cika alkawali. Umaru Usman Sambo Usa ne a kwamitin gudanarwar Sinaseb.
Hukumomin garin su da mutananmu sun satsanta sun ce za su dauka matakai. To son ne muke a zahirance a dauki matakan nan mu gani kalmu tai mushinanmu su zo suna bisan kan aikin su a zo a tare su ana kashe su.
Su ma masu fafutuka a fannin ilimi irin su Ahmadu Rufa'i Lawal Sallau na kungiyar Kwad na cewa wajibi ne gwamnatin Nijar ta dauki matakai domin kawo karshen wannan matsala dake barazana ga makomar ilimi.
Abin da ke faruwa a cikin karamar hukuma Makalandi ya ka damu mu hankali sosai. Ya kamata wannan wuri a shibike shi da jami'an tsaro saboda in abin ya ci gaba abin yana iya ya zo hayyami.
Alƙaluman mahukunta sun yi nuni da cewa makarantu sama da 800 ne matsalar tsaro ta yi sanadin rufewa a jihar Talabiri, lamarin da ya tilastawa yara sama da 60,000 zaman gida kafin a watan jiya a kaddamar da wani shirin karantar da irin waɗannan yara a wasu cibiyoyin musamman. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu leƙa taskar rahotanninmu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sake kai ziyarar aiki a jihar Ebonyi da ke kudu maso gabashin kasar karo na uku kenan, inda ake sa ran zai kaddamar da wasu ayyuka ciki har da bude wata sabuwar kasuwa ta kasa da kasa. ‘Yan yankin dai sun bayyana ra'ayoyinsu game da ziyarar shugaban. Ga rahoton da Alfonso Okorigo ya aiko mana.
Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya sake kai ziyarar aiki jihar Ebonyi da ke kudu maso gabashin kasar don kaddamar da wasu ayyukan raya kasa da gwamnatin jihar ta kammala. A ziyarar da ya fara a yau Alhamis, shugaba Buhari zai shafe kwana biyu yana kaddamar da wani jerin ayyuka kamar su kasuwar kasa da kasa ta Margaret Umahi da sabon gidan gwamnati da sabon ofishin gwamna da jami'ar kimiyyar lafiya ta King David da hanyar Uburo Mpo wacce aka fadada da dai sauransu. To ko me kungiyar kare muradun kabilar Ibo ta Wahanezi Ndibo ke cewa game da wannan ziyarar Buhari?
To urge him to remember the two things we are asking of him. One, that the son of the South East to be the president of Nigeria.
Kakakin kungiyar Dr. Alex Obunniani yake cewa muna amfani da wannan damar ne mu roƙe shi ya tuna abubuwa biyun da muke buƙatar sa yi. Daya shine lokacin yankin kudu maso gabas ne ya kawo wa Najeriya shugaban kasa. Biyu kuma shine har yanzu Ohaneze na roƙon afuwa ga Nnamdi Kanu tare da neman sulhu don warware batun Nnamdi Kanu da sauran batutuwan da ke shafar matasan kasar Ibo. Mr. Chisom Iboko wani mai fashin baki ne kan lamuran siyasa kuma ya yi tsokaci kan muhimmancin ziyarar.
The visit of Mr. President to Ebonyi State is a very good achievement for the governor of the state, Mr. Omani.
Yace ziyarar shugaban kasa jihar Ebonyi kyakkyawar nasara ce sosai ga gwamnan jihar Dave Umahi, kuma dole ne mu yabawa gwamnan bisa ayyukan ci gaban da ya aiwatar. Wannan ziyarar na nuna kyakkyawar dangantakar da ke tsakanin gwamnan da gwamnatin tarayya, kuma ziyarar za ta ƙara bude wasu daman ga al'ummar jihar. Koya Dr. Celestin Wosu wani malamin jami'a ke ganin tasirin ziyarar Buhari jihar.
If only make an impact, if the president has any pronouncement that is going to make in the interest of the South, if in terms of infrastructure development or any other thing.
Yace ziyarar za ta yi tasiri kadai idan shugaban kasa yana da wata sanarwar da zai yi da za ta amfani yankin kudu maso gabas a fannin bunƙasa ayyuka ko kuma wani fannin. Banda wannan, cewa ya zo ne don ya kaddamar da ayyuka kawai ba zai yi wani tasiri ba. Yanzu wannan shine karo na uku shugaba Buhari na ziyartar jihar Ebonyi. Na farko a watan Nuwamban shekarar 2017, na biyu kuma a watan Janairun shekarar 2019. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Abakaleki, Najeriya.
Madalla a gaida Alfonso Okorigwe. Yanzu kuma za mu leka jamhuriyar Niger. Gwamnatin kasar ta baiwa kimanin ƴan gudun hijira 800 takardun damar zama a kasar cikin ƴanci da walwala. Wannan na zuwa ne a yayin da wasu daga cikin sauran dubban ƴan gudun hijirar da ke birnin ke bayyana takeici akan yadda suke gani hukumomi na jan kafa wajen ba su mafaka a kasar. Wakilin muryar Amerika Hamid Mahmud ya aika mana da wannan rahoto.
Wannan ba shine irinsa na farko da gwamnatin ke baiwa ƴan gudun hijira mafaka a Niger. Wannan ya biyo bayan jerin boran da ƴan gudun hijira suka gudanar da nuna bacin ransu da abin da suke ganin ana jin kafa wajen ba su mafaka a Niger. Daga cikin ƴan gudun hijira fiye da 500 dake sha'awar neman zama a Niger, gwamnatin ta baiwa kusan 900 mafaka a Agadez. Alhassan Matashi, jami'in a ma'aikatar da ke kula da bakin haure da ƴan gudun hijira a Agadez.
Mutanen da gare mu wanda suka samu istaci a nan sha'a a Agadez, mutum 721 amma yau ma an turo man takarda wadda take cewa mutum kuma 102 suka samu wanga istaci amma cikin 102 kinga kamar ba dukan su bane suka samu istaci wayansu cikin su sun samu wayansu cikin su basu samu ba wanda suka hiyawa cikin su ɗan Sudan ne amma akwai Cameroonian akwai Ghanaian akwai Centrafrican akwai Malian cikin su wanda suke samun takardu nan suke zama kamar in ka samu takardun kamar ka zamke ma kamar Nigerian kake
Abdul Aziz ɗan asalin Sudan ne wanda ya samu incin zaman mafaka a Niger ya bayyana jin daɗin sa
lajjatar musulmin nan
Na shafi watanni ina zama a Agadez kuma na samu ɗincin zaman mafaka a Niger. Ana Agadez akwai kwanciyar hankali kuma ina samun rayuwa mai kyau. Da haka ba ni da gurin barin ƙasar Niger saboda jin daɗin da nake samu a cikin ta.
Nahnu lisa dana mushakil faqat.
Da yawa daga cikin ƴan gudun hijira sun bayyana kin amincewar su akan yadda ake jinkirin tantance takardun su. Al-Mustafa ɗaya ne daga cikin ɗariruwan ƴan gudun hijirar dake jiran tantance takardun su.
Ana min wilayatin Darfur
al-Fatih. Ni ɗan asalin Darfur ne lokacin da muka zo nan mun samu karbuwa a hannun hukumomin Nijar amma a gaskiya ina mamakin abin da ke faruwa inda muke a nan musamman jan kafar da muke gani ana yi wajen ba mu ɗincin zaman mafaka ina ganin kamar ba a damu da mu ba muna
aksarun alamin samu mafaka nahnu nuridul hulul da'im
yanzu haka kwamitin tantance takardun ƴan gudun hijira na nazarin tantance takardun wasu ƴan gudun hijira da ke sha'awar zaman mafaka a Agadez in ji Alhassan Matashi
a yanzu wanda dai gare mu ba su samu birni 1659 wanda suke yanzu ba su samu wayansu cikin su sun su aje takardun su wayansu kuma ba su aje ba har yanzu kamar yaushe za su yi da procedure din su anan ma a ga da su biro tare tunda sai su aje demand cikin su lokacin nan ne za a tura wa a an tura ya in session sai in tayi CJ lokacin nan ne za a samu a turo mana decision final dan mu ba su kamin wannan aiki ya tabbata deja akwai wasu sabiwan da sun zo kenan a ida su haka sai vraiment pas facile
Agadez na karbar ɗan gudun hijira akalla 2000 da suka fito daga kasashe daban-daban na nahiyar Afirka wanda suka tsere wa tashe-tashen hankula kasashen su na asali Hamid Mahmud murya Amerika daga Agadez jamhuriyar Niger
A gaida Hamid Mahmud har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC to yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoton mu na musamman
Tsaron lafiyar al'umma shine haƙƙin farko da ke kan gwamnati da kowane ɗan ƙasa ya kamata ya yi tunƙaho da shi. Akasin haka shike haddasa yawaitar ƴan gudun hijira. Miliyoyin mutane ne rikice-rikice ya raba su da mahallansu musamman a arewacin Najeriya. Yayin da wasu bala'o'i kamar ambaliya da wasu haɗuran muhalli ke sanya al'umma gudun hijira. Wasu daga cikin matsalolin da ƴan gudun hijira ke fuskanta sun haɗa da raunin zuci, rashin wurin zama, rashin ruwan sha, abinci da kiwon lafiya, fargaba, cin zarafi, rashin aikin yi, wani lokaci har ya kai ga mutuwa. A shekara ta 2019 da aka samu mummunan tashin hankali a yankin Gashish a karamar hukumar Barikin Ladi ta jihar Plateau, gwamnatin tarayya ta yi alkawarin ba da naira miliyan 10 don taimakawa al'ummar komawa muhallansu, amma har yanzu shiru kake ji kamar an shuka dusa. Dagen Tok Wani dattijo ne daga ƙauyen Rantis a ƙaramar hukumar Barikin Ladi ya yi shekaru da dama yana gudun hijira. Ya ce sun fara shirin komawa ƙauyensu amma 'yan bindiga suka hana su gina gidajensu.
Wato mun masi a wuraren da muke ba mu samu sukune ba. Sai muka ga ya kamata mu koma gidajenmu. Muka tashi muka tafi local government muka yi magana da local government authority. Muka yi magana da 'yan sanda. Muka yi magana da commander na operation safe haven shi Colonel Abdul Salam waɗannan mutanen duka suka ji daji suka nuna farin cikin su saboda ra'ayin jama'a da suka dauka da musu koma wuraren su ba zan manta ba shugaban local government ya ba mu shawara yace wannan abun da ya faru haka ba zai kamata mu koma haka kawai ba ya kamata mu samu yawan mu fulani ayi zama da su haka kuwa ya faru muka yi taro da chairman na local government da jama'an taro da kungiyoyi da shugabanin hardin fulani a game da zaman lafiya saboda wannan mutanen da aka kore su daga rentis Kubon and Rahul Chom community su koma aka yi wannan yarjejeniyar da cewa za mu koma fulani suka ji dadi suka ce gaskiya su ma ba su jin dadi ne shi mu bari mu dawo akan wannan ne muka samu tabbaci muka koma gida matasa suka runguma suka runtuma suka hada kai muka fara molding blocks mun gama molding blocks daidai gwalgwado aka fara foundation lamin lafiya kallo muna nan muna aiki da rana saka sai ga wadannan makiyin mu suka zo akan babura guda uku mutum bibiyu a rana saka haka kawai suka zuba ma mutane wuta a daji a wajen wannan aikin muka rasa matasan mu guda biyu
Shi ma Sale Ruwa dake gudun hijira a yankin Kanam yace damuna ta fado amma da alamar komawa gona don yin noma zai gagare su
wato wasu mutane yawancin mu mun yi gudun hijira mun dawo an ce mu dawo ba komai hukuma ta ce to hukuma ta zo ta tafi
hukuma kamar sojoji kenan
yawa sojoji fa to kaga ku kuma kamar yesen Pinau zuwa Gindi zuwa su dogo ruwa su suna cewa kaman yan bangan su zuwa yan kungiyar sa kansu suna cewa ba wanda sai dawo yayi aiki a wuri to ko kuma hukuma da sun ce duk mai gaskiya ya dawo ya zauna to saboda haka kaga daga irin su kambari irin su bangalala irin su adua irin su sabon gari irin su wurare dai ga suna har su kamfani to ga damina ta fadi mutane suna so su yi aiki wasu sun fara shuka to an ce a'a ba zai iya to talaka ya yi noman ma da ya kare gashi wasu da sun yi dan noman an ce hayaniyar wannan ta taso wasu sun yi gudun hijiran an gudu an sai da rabin amfanin an biya kuɗin mota buhu ɗaya za ka biya 2,000-3,000 a fita maka da shi ya kamata hukumomin nan su tausaya su sojojin su dawo su zauna
kungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a sun yi ƙuro don tallafa wa dubban jama'a da ke gudun hijira a yankunan da rikicin ya shafa a watan jiya a ƙaramar hukumar ta Kanam Nuhu Shehu shine sakataren kungiyar raya al'ummar Kanam
ranar asabar da safe mun yi tattaki zuwa wannan yankuna da yankin kukawa da yankin Gambau Dungur da kuma Kiram muka karkare da cikin babban gari kuma district head nasu Garga jama'a dai gaskiyan magana sun fara dawowa gidajen su sosai kuma bisa ga dukkan alamu an fara samun kwanciyar hankali a wannan yanki din duk da dai akwai zaman tsoro da zaman fargaba ba a san me zai iya kaiwa ya dawo ba nan zuwa gaba kuma mun je ne musamman dama mu gabatar musu da tallafi da muka yi babban gidauniya ta hanyar yanan gizo gunda muka samu taimakon kuɗi domin tallafa ma waɗanda suka rasa ya masu gidansu
kana ga kamar akwai buƙatar al'umma su tallafa musu
har yanzu kamar yadda kika faɗa gidaje an kone shaguna an kone babban abin da muka fahimta shine da mun wayannan mutane shine tsaro da kuma inganta yanayi na tsaro din ganin cewa yanzu damina ta kankama ta fa an fara damina kowa kuma buƙatar shi dama ya koma gona ne to a yanayin zama na shakka da zullumi ba wanda zai samu kwanciyar hankali ya bar cikin gari ya ce zai je gona cikin kilomita 10 ko 5 ko 6 a cikin daji yayi maganar noma kuma gashi da zaman dardara akwai shakku sosai da zaman fargaba
kana ganin kaman akwai wani abin da za a dora akan abin da ake yi da mutanen nan su tabbatar saboda bayanan da nake samu akwai wayannan ɗan ta'adda suna nan suna tafi a wannan gurin
akwai bukatun dai a samu jami'an tsaro na dindindin a wannan yanki din a wannan yanayin da ake ciki gaskiya muna kira ga gwamnatoci da kungiyoyi masu zaman kansu a ci gaba da bada gudunmawa wayannan al'umma din dan yanayin da suke ciki yanayi ne wanda babu dadi to dole suna bukatun taimako daga bangaren gwamnati daga bangaren masu ruwa da tsaki daga bangaren kungiyoyi masu zaman kansu kamar yadda mu ma muka yi hobbasa kuma muna kira ga su al'umma namu din dole ne kowa ya yadda da al'ada na zaman lafiya babu abin da yafi zaman lafiya
banda taimako da ake bayarwa babban abin da yan gudun hijira ke bukata shine su koma gidajen su dan su yi rayuwa kamar yadda suka saba Shugaban kungiyar matasan Biron, Barista Solomon Daliop, yace bukatar su ita ce gwamnati ta kawo ƙarshen ta'addanci don jama'a su koma gidajensu.
Bukatar mu shine yan ta'addan nan wanda an san da su, an san da wuraren da suke zama, a ciro wayannan mutanen daga garurukan nan domin mutane su koma. A kuma resettling wayannan mutanen su koma. A kawo jama'an tsaro mu mun dinga magana. Me yasa bara a kawo mana mobile police daga yanzu a mu zake gwada wayannan mutanen da suka rike gonakin mutane a kai su kotu? So muna so a yi mana gaskiya, gaskiya ne kawai muke so a yi mana. In ba haka ba, a bar kowa da kowa a Nigeria ya samu yancin rike bindiga, ya siya, ya tallafa ma kansa, ya tare kansa, ya tare kasansa, ya tare kuma al'umma.
Ita ma Madam Vo dan Boyi tace bukatar ta shine ta koma gida kawai.
Gaskiya rayuwa ba zai kasance da sauki ba. Kana bacci idonka na gengedi ba barci. Kana tsoro baka nemi wani da so kana ba baka fada da wani ba. Kana tsoro wani zai zo ya hambuke ka da dare ko da rana ma. Da so shine samu. Na fi so in zauna a gidana. Ko kana zama da dan uwanka ne inda kake sati daya muku yawa za ku samu damuwa. Mu kai a mai da mu gidanmu. Mu koma cikin hayacin mu mu zaman lafiya.
A gefe guda kuwa, kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plateau, Mr. Dan Manjang, ya shawarci al'ummomin da aka kore su daga mahallansu ne da su bi hanyar doka don samun madafar komawa yankunansu.
Akwai iyaye da ya kamata da kuma lauyoyin da ya kamata su wayar musu da kai ko su gaya musu abin da ya kamata su yi. Ya kamata idan kana da gona a wannan guri tunda doka tana nan. Sai je kai kara a kotu, kotu kuma za su karbo maka hakinka idan an tabbatar da wannan gonan naka ne. Amma ka je ka tashi ka fara gini ba a samar da tsaro ba, gwamnati tana kokari ta ga an samar da rundunar yan sanda a yankin Kashis. Ana kan wannan ba a riga an samu bakin zaren ba, to kaga idan mutane suka koma ma zai zama da wuyan zama a gurin domin babu tsaro za a zafar musu a sake koransu. Hakuri za a yi a bi doka.
Kenan kana cewa wato waɗannan al'ummomi kada su koma wuraren nan har sai sun samu izini daga kotu kenan.
Wannan magana da nake yin sa mutanen da sun san ya kamata sun sani gaskiya nake faɗi. Domin ba an yi abitar hannun ta hanyar dokan ba. Doka je yanzu ka yi gini. Aka zo ka halaka da kai me ya amfani sa.
Kenan har yanzu dai ba tabbacin cewa mutanen nan za su koma a guraren su.
Shawara ne muke bayarwa, shawara kuma bai idan aka bada shawara ba dole sai an bi ba. Amma shawara ne muke bayarwa domin mu gudu tare mu tsira tare.
A yanzu haka dai miliyoyin jama'a ne ke zaman tagayyara saboda an raba su da gidajensu ta hanyar rikici ko iftila'i, yayin da wasu ke hannun masu garkuwa da mutane cikin sanyi, ruwan sama da kunci, suna can hannu ga rabbana don neman agaji. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Madalla a gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Shirin namu ne zai fara ne da batun tseren gudanya da kan wani na tsawon kilomita 10,000 mai sunan London Vitality. A wannan tseren dai ɗan maza sun sha mamaki domin kuwa an kashe makashin maza ne wato mofara. An fara nuna musu cewa lokaci ya kawo jiki. Wani matashi mai suna Ellis Cross ya yi nasara kan mofara din ne da kwatankwacin daƙiƙa 4 a tseren da suka fafata na kilomita 10,000. Mofarar mai shekaru 39 so hudu kenan yake zamantowa zakara a gasar Olympic na duniya. A ƙarshen gasar dai mofara wanda ya shafe tsawon watanni 11 kafin dawowa filin motsa jiki na ƙarshen gasar ya ce ya fara ji a jikinsa cewa lokaci ya fara kawo jiki. A can birnin Tokyo kasar Japan kuma wani matashin ba Amerika mai suna Adrian Nathan ya zama mutum na hudu a duniya a tsayin mita 200. Ya yi tserin mita 200 ne a daƙiƙa 19.49 da karin duniya a tserin mita 200 ɗan ƙasar Jamaica. Usain Bolt ya yi wannan tserin ne a daƙiƙa 19.19. Sai wani shi ma ɗan ƙasar Jamaica Johan Blake ya yi wannan gudun a daƙiƙa 19.26. yayin da Michael Johnson ɗan ƙasar Amurka ya yi wannan gudun a cikin daƙiƙa 19.32. Hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ta ci taron ƙasashen Afirka guda 6 na kuɗaɗe daban-daban a sabili da samun su da laifuffuka da aka yi lokacin da aka gudanar da gasan ƙwallon ƙafa don neman cancantar samun gurbi na ƙwallon ƙafa na duniya. Ƙasashen ko su ne Algeria, Masar da kuma Morocco. Sauran ƙasashen ko su ne Nigeria, Senegal da kuma DR Congo. Batun sai da club din ƙwallon ƙafa na Chelsea wanda wani ɗan ƙasar Russia Roman Abramovich da ake zargin yana da alaka da shugaban Russia Vladimir Putin ke mallaka. Rahotanni na nuni da cewa tayin da hamshakin mai kuɗi sa James Greenleaf ya gabatar da kuɗin Ingila fund biliyan 4 da miliyan 25 an ki amincewa da shi. A ranar Juma'a da ya gabata ne dai hamshakin mai kuɗin ya miƙa tayin a bayan da wa'adin da aka bayar na ranar 18 ga watan Maris na wannan shekara ya wuce. Ana kyautata zaton Mr. Todd Bowley ya sami amincewar masu saida club din. A ƙwallon tennis kuwa za ku ji cewa Andy Murray ɗan ƙasar Ingila ya sami nasara a gasar Madrid Open a zagaye na biyu akan wasu manyan 'yan wasan tennis ɗin su guda 20. Wannan shine zai ba shi damar karawa da tsohon abokin hamayyarsa Novak Djokovic. Rabon Murray da ya samu damar fafatawa da Djokovic tun shekarar 2017. Zan karkare shirin na daren yau ne da labarin yadda ta kaya a fafarkan neman cin kofin ƙwallon ƙafa na zakarin Turai. Yanzu dai ya tabbata cewa club din ƙwallon ƙafa na Liverpool din ƙasar Ingila da kuma club din Real Madrid na ƙasar Spaniya su ne za su gwada kwanji domin ɗaukan kofin zakarin ƙasashen Turawan. Za a buga wasan ƙarshe ne a ranar Asabar 28 ga watan Mayun wannan shekara na 2022 a birnin Paris. Kamar su kawo gaggabar ƙarshe sai da kowace ta buga wasanni guda 12. Sai dai bincike ya nuna cewa sau 13 club din Real Madrid ke samun nasarar ɗaukan kofin zakarin ƙasashen Turai din a yayin da club din Liverpool ta ɗauka sau 6. Abdulhamid Muhammad wani Amurka daga Bauchi a Nigeria.
To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
Rasha ta yi alkawarin tsagaita buɗe wuta a yau Alhamis a birnin Mariupol na ƙasar Ukraine, inda dakarunta ke rike da duka garin amma banda wata masana'antar sarrafa karafa inda sojojin Ukraine ke jibge tare da fararen hula da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ƙoƙarin kwashewa. Rasha ta ce za a ci gaba da tsagaita buɗe wuta da rana a ranar Juma'a da Asabar domin samun sauƙin kwashe mutane daga masana'antar wacce ake kira da Azovstal. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky a wani jawabi da ya yi da sanyin safiyar yau Alhamis ya ce ana buƙatar tsagaita buɗe wuta na tsawon lokaci domin kwashe sauran fararen hula a Mariupol. Makarantar reshen Makalondi ta bayyana shirin dakatar da aikin koyarwa muddin hukumomi ba su ɗauki matakan kare 'ya'yanta ba daga abin da ta kira barazanar kisan da malaman makaranta ke fuskanta daga 'yan bindigar jihar Chilabiri.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.